Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'az da Sura Bukan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 16 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata fararen hulan Falastinawa su sha wahala ba saboda laifin Hamas. Ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ne ke jigi a yankin ruwan Sinai da ke ƙasar Masar tsawon kwanaki yayin da ake dakunci mai yarjejeniya da za ta ba da damar kaiwa mabukata kayayyakin agajin a Gaza. Sannan sojojin Myanmar sun gana da ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawaye a jiya Lahadi domin murnar zagayowar yarjejeniyar tsagaita da wuta.
Kanin labaran duniyar kenan.
Amma yanzu tafiyar da bai wuce in sha man 3000 ba ko 2500 yanzu sai na sha man 5000 kan nan in yi ta kuma su customers wasu ba su la'akari da an ƙara kuɗin man.
Yadda 'yan Najeriya ke ci gaba da korafi kenan kan yanayin tsadar rayuwa tun bayan cire tallafin mai a ƙasar, za mu leƙa jihar Lagos don jin girman matsalar. Gwamnatin jihar Plateau ta ƙara jaddada matsayinta ta tabbatar da adalci a tsakanin dukkan al'ummomin jihar, wacce ta sha fama da rikice-rikice masu nasaba da addini da kabilanci a shekarun baya.
Gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba, ko na addini ko na kabilanci. Muna son duka kowa. Mai kaunar jihar Plateau ya samu cikakken zama na ƙwarai a jihar Plateau.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim zai gabatar. Har ila yau shirin na ja ta Nasarawa, inda za mu duba muhimman batutuwa guda biyu. Za ku ji waɗanne ne. Tama fi duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata fararen hula Falastinawa su sha wahala ba saboda laifin Hamas, yayin da ake ci gaba da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Blinken ya bayyana hakan ne a filin tashin jiragen soji da ke kasar Masar a ziyarar diplomasiya da yake yi a kasashen yankin Gabas ta Tsakiya da zumar kaucewa yaduwar rikicin na Isra'ila da Hamas a yankin.
We are here at what is an extremely difficult and very tenuous.
Muna wani yanayi na matsatsi a wannan yanki tun bayan mummunan harin kisan gilla da Hamas ta kai. Mun zo nan ne da manufofi hudu. Na farko, mu nuna cewa Amurka na goyon bayan Isra'ila. Na biyu, mu hana yaduwar rikicin. Na uku, mu samar da hanyar da za a sako waɗanda aka garkuwa da su ciki har da Amurkawa. Sannan mu samar da mafita don sauƙaƙa mummunan yanayi da al'ummar Gaza ke ciki. Kamar yadda muka saba faɗa, Amurka za ta ci gaba da goyon bayan Isra'ila a yau da gobe da kodayaushe.
We will stand with it today, tomorrow, and every day.
A ganawar da suka yi da Blinken yayin ziyarar tasa, shugaban Masar Abdul Fattah al-Sisi ya ce hare-haren ramuwar gayya da Isra'ila take kaiwa Gaza sun wuce wanda mayakan Hamas suka kai mata a ranar 7 ga watan Oktoba. Wata sanarwa da diplomasiya, wato ofishin shugaba al-Sisi ya fitar a ranar Lahadi, ta ce Masar bata amince da duk wani shiri na tilastawa Falastinawa su fice daga yankinsu ba, saboda yadda lamarin zai iya shafar sauran kasashen yankin, musamman ma tsaron kasar Masar. A jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Blinken ya ce za a sake bude kan iyakar Gaza da ke ƙarƙashin ikon Masar, sannan kuma Amurka za ta yi aiki tare da ƙasar Masar, Isra'ila da Majalisar Ɗinkin Duniya domin tabbatar da samun taimakon tabbatar da hakan. Ɗaruruwan tantan ɗin kayayyakin agaji daga ƙasashe daban-daban ne ke jibge a yankin ruwan Sinai da ke ƙasar Masar na tsawon kwanaki, yayin da ake dakuncin mai yarjejeniyar da za ta ba da damar kaiwa mabukata kayayyaki a Gaza, sannan kuma a samu damar fitar da waɗansu 'yan ƙasashen waje daga Rafah. Masar ta ce ta daɗa ƙaimi wajen ganin ta inganta mu'amalar diplomasiya da zumar cimma nasarar wannan manufa. Misira ta ba da taimakon agaji ga al'ummar Gaza, sannan za a sake rufe, wato buɗe Rafah, abinda Blinken ya sanar kenan ma manema labarai a birnin Al-Qahira bayan lamarin da ya bayyana da tattaunawa mai ma'ana ga shugaban kasar Masar Abdul Fattah al-Sisi. Shugaban jam'iyyar adawar kasar Poland Donald Tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata don wato a zaben da aka gudanar a ranar Lahadi don kawar da jam'iyya mai ci. Jam'iyyar mai suna Law and Justice ta yi tagardama da kawayenta sannan ta fuskanci zarge-zargen sukurkucewa. Duk wato sukurkucewar doka da oda a lamarinta na cikin gida a tsawon shekaru 8 inda ta kwashe tana mulki a kasar. Lamarin da ya auku shine an wayar da kan masu kada ƙuri'a fiye da yadda aka saba a baya, wanda yasa aka kada ƙuri'a da ya wato da ya dama fiye da yadda aka ya kasance sa'ar da kasar ta yi waje wato ta yi waje da hukumomin yan gurguzu a shekarar 1989. Idan sakamakon da ake hasashe bisa ga ƙuri'un cin ra'ayin waɗanda suka kada ƙuri'a ya tabbata, to jam'iyyar Law and Justice ta yi nasara amma ta kuma faɗi. Jam'iyyar ta samu ƙuri'u fiye da kowace jam'iyya, amma ƙuri'un ba su kai yadda za a iya kafa gwamnati har ta zartar da dokoki a majalisar ƙasa ba.
Nan ba da jimawa ba Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba rahotonmu na farko. A Najeriya, jama'a na ci gaba da korafi kan halin kuncin rayuwa da suka shiga tun bayan da gwamnatin tarayya ta cire tallafin mai, duk kuwa da cewa hukumomin ƙasar sun ɗauki wasu matakai don rage raɗaɗin cire man fetur ɗin da gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a watan Mayu. Wakilinmu Babangida Jibril ya duba mana girman matsalar a jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya.
Har yanzu dai batun janye tallafin man fetur da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi bayan da ta hau kan karagar mulki da kuma matsalar karancin wutar lantarki na ci gaba da haifar da koma baya ga harkokin kasuwanci da na tattalin arziki, musamman ma dai a cibiyar kasuwancin Najeriya wato birnin Lagos. A hirar da na yi da wasu mazauna birnin Lagos sun bayyana rashin jin daɗin su kan yadda cire tallafin man fetur a Najeriya ya maida harkokin su baya, kamar dai yadda Malam Husaini wani mai sana'ar karba da kuma kai sako yake sheda mani.
Gaskiya da ina amfani da man 3,000, ina sai man 3,000 akalla ina da lita wajen 7 ko 8 kamun ma a wannan ƙarin na ba, amma da can man 3,000 ma ina iya kwana 2 ina aiki da shi. Amma yanzu tafiyar da bai wuce in sha man 3,000 ba ko 2,500, yanzu sai na sha man 5,000 kan nan in yi ta. Kuma su customer mu wasu ba su la'akari da an ƙara kuɗin man, sai su ce idan sun samu mu kuɗi da yawa customer za su guje su saboda kuɗin wayayyawa. So don haka wannan tsada mai babu wani wanda bata shawa ba, saboda mu kanmu da masu mashinan wasu in aikin bai kai yadda suke so ba, kudin ba a biya su ba daidai, ba sa zuwa, domin zai ka sha man 2,000 ka je ka kai sakon 3,000 kuma ka dawo man ya kare, tsadan man ya sa aikin namu ma ya ragu.
Shi ma bangaren sa Malam Mikael Shagarda wani mai sana'ar dinki a birnin Lagos ya bayyana rashin jin daɗin sa yadda a kwanan nan ake ci gaba da samun yawaitar dauke wutar lantarki, lamarin da kuma yace yana shafar hakokin su na kasuwanci.
Kasan kamar yadda ka sani dan Najeriya yanzu sayan man fetur a wurin shi ya zama tashin hankali, musamman mu masu kananan sana'o na hannu. Zaka je ka sayi lita kusan naira 600, to kaga da yake ana dan samun wutan kwanakin baya da suka dan gabata, abin ya dan sassauta mana yanayin tattalin arzikin mu. Yanzu haka zaka gama muna amfani da kekuna ne wanda ba sa amfani da lantarki da Bature ke ce da shi manua. Dan Najeriya dama muna cikin wani yanayi.
To sai dai kuma a yanda gwamnatin Najeriya ta dage cewa cire tallafin man fetur din shine a alaga yan Najeriya, su ma wasu masana tattalin arzikin Najeriya na goyon bayan wannan mataki da gwamnatin ta dauka, kamar da Dr. Dauda Muhammad Kwantugura ya shaida mini a wani hira da nayi da shi a can baya.
Wannan tallafin kudin mai da ita wannan sabon gwamnatin ta janye abu ne wanda ya rade yana ma tattalin arzikin Najeriya tarnaki. Idan ka lura shi farashin man fetur ba farashi bane da yake tsayayye a kasashe na duniya, kuma ita Najeriya saboda lalacewan matatunta ka gani tana da danyen mai, in ta sai da danyen mai din sai ta shigo da man da za ta yi amfani da shi. Kuma in ka lura shi wannan kudin mai din da ake sha na pompon bututu da ake zuba motoci ya dade yana kan kankarin karamin farashi.
Yanzu dai abin jira a gani shine matakin da gwamnatin Najeriya za ta dauka na inganta samar da man fetur akan farashi da yan Najeriya za su iya saye ba tare da kace na ce ba. Babin Yajibin Murya Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril, yanzu kuma ga Aisha da ƙarshen labaran duniyar.
Tun bayan da China ta kaddamar da shirin bunƙasa gine-ginen hanyoyin sauran madafun ci gaba da ake wato da ake walakabi da Belt and Road Initiative shekaru 10 da suka gabata, harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen kudancin Asia ya ninninka. China ta zuba biliyoyi wajen taimakawa a fannonin gina layin dogo, tashoshin jirgin sama da tashoshin jirgin ruwa da sauran kayan more rayuwa, sai dai buƙatar faɗaɗa dangantakar na kuma zuwa da wasu ƙalubalolin da ba a so, a cewar masu lura da al'amura. Daga cikin abubuwan da ke kawo mata damuwa akwai ƙaruwar basussuka yadda ayyukan suke yi da wa muhallin illa, da kuma ta'azzarar aikata manyan laifuka, a cewar wani mai sharhi a yankin a wata hira da muryar Amurka ta yi da shi. Bisa ƙungiyar da cibiyar ta ke Burtaniya, International Institute for Strategic Studies, tsakanin shekarar 2013 da 2021 a kudancin Asiya ne aka kaddamar da shirin na Belt and Road Project 131, mafi girman shiri da aka kaddamar, galibin suna yankin Asiya na Pacific. A ƙarshe, shugabannin gwamnatin sojin Myanmar sun gana da ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawaye a jiya Lahadi domin murnar zagayowar alƙawarin tsagaita wuta. Sai dai kuma uku daga cikin ƙungiyoyin da ke alawadai da gwamnatin sojin mai ci sun ƙaurace. Taron da aka yi a babban birnin ƙasar Naypyidaw shi ne irinsa na farko da aka taɓa yi, wato da aka taɓa yi tsakanin hukumomin gwamnati da shugabannin ƙabilu 'yan asali marasa rinjaye, tun bayan da sojoji suka karɓe iko daga zababben gwamnatin Aung San Suu Kyi a watan Fabrairun 2021. Tabbatar da alƙawarin tsagaita wuta da ƙungiyoyin 'yan ƙabilu da dama yana da matuƙar mahimmanci ga gwamnatin sojin, wanda tun bayan shekaru biyu da take fuskantar turjiyar masu bindiga daga ƙungiyoyin adawar tun bayan karɓe ikon gwamnati a 2021.
A gaida Aisha Ma'az da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu dawo nan Amurka. Gwamnatin jihar Plateau ta ƙara jaddada matsayinta ta tabbatar da adalci a tsakanin dukkan al'ummomin jihar wacce ke tsakiyar arewacin Najeriya da ta sha fama da rikice-rikice masu nasaba da addini da ƙabilanci a shekarun baya. Gwamna Caleb Muftuwanne ya bayyana hakan yayin babban taron 'yan jihar ta Plateau mazauna Amurka da aka yi shekara-shekara wanda aka yi a ƙarshen makon nan. Murtala Faruk Sannan Yinna ya halarci taron wanda aka yi a jihar Maryland, ga kuma rahoton da ya haɗa mana.
A zahirance mutane na kallon 'yan kasashen Afirka da suka gidan dance a manyan kasashen Turai da Amurka a matsayin waɗanda suka manta da gida domin sun taka tudun mun tsira, musamman la'akari da ɗimbin ƙalubalen tattalin arziki da tsaro da suka baro a kasashen nasu. To sai dai da yawa daga cikinsu, musamman 'yan Najeriya daga jihar Filato da ke arewa ta tsakiyar ƙasar, sun ce sam ba za su taɓa mantawa da gida ba. A cewar Dr. Bath Shokong, shugaban kungiyar 'yan jihar Filato mazauna Amurka.
Gida ya dame mu, kamar ni kowane lokaci ina zuwa gida, ina kokari na je gida kowane shekara, because ina na cewa gida ya barka, bar gida, gida ya barka, ba haka ba ne, you know, dukkanmu muna da kishin kasanmu, an mu ma ba mu koma ba, yaranmu fa gida gida ne, komin ki komin so.
'Yan asalin jihar ta Filato da dama ne suke zaune a nan Amurka, waɗanda kuma tuni suka kafa kungiyar tuntuɓa da taimakon juna har ma da gida. A kasarinsu dai masana ne kuma ƙwararru a fannoni daban-daban na ci gaba, da kuma suke ayyuka iri daban-daban a nan Amurka. Dalili kenan da gwamnatin jihar su ta asali ta Filato ta ce akwai fa'idodi da dama da jama'ar jihar za su girba ta hanyar 'yan uwansu da ke ƙasashen waje. Barista Caleb Muftuwan shi ne gwamnan jihar ta Filato.
Manufar zuwanmu kenan domin mu zo mu kammala shiri yadda za mu amfana da irin ilimi da ƙwarewa da suke da shi. Shi yasa ban aiki kowa ba, na zo da kaina, domin tun lokacin da muke neman zaɓe muka yi alƙawari cewa idan muka ci zaɓe za mu kafa ofis na musamman domin a sada zumunci da mutanen Plateau da suke ƙasashen waje a duk duniya. Kuma da yardan Allah mun kafa wannan ofishi, za mu ci gaba da ɗauka sunayensu da irin gwanintar da suke da shi, musan yadda za mu yi mu ci morayen rayuwarsu a ƙasashen waje, su zo su taimaka mana domin bunƙasa rayuwar mutanenmu.
To sai dai gabanin aiwatar da wannan shirin, shugaban kungiyar ta yan jihar Plateau dake Amurka ya ce suna tallafawa al'ummar da suka baro gida ta fannoni da dama.
Maganan makarantu, asibitoci, wayansu lokaci da abubuwan da ke faruwa, crisis namu da muke samu a gida. So muna dan kokari mu ganin yanda muna taimakon mutanen da kano affected da the crisis na gida din.
Daya daga cikin manyan kalubalen da jihar Plateau ke fuskanta shine na tashe-tashen hankula da ake alakantawa da addini da kabilanci a yan shekarun nan. A can gida kuma sabuwar gwamnatin jihar ta Plateau da ta soma aiki a watan Mayun da ya gabata ta ce ta soma samu bakin zarin warware matsalolin tashe-tashen hankula a jihar.
Na farko shi da muka nuna wa duk mutane cewa gwamnatinmu ba za ta nuna bambanci ba, ko na addini ko na kabilanci. Muna son duka kowa mai kaunar jihar Plateau ya samu cikakken zama na kwarai a jihar Plateau. Bugu da ƙari, muna iyakacin ƙoƙarinmu domin mu magance masu tayar da zaune tsaye. Mu tabbatar da cewa duk kowane mazaunan Plateau ya bi ka'ida, domin duk inda ka samu rayuwa ba bin ka'ida za a samu tashin hankali. Za mu ci gaba kuma da bunƙasa rayuwarmu, rayuwar matasa batsama, domin su samu abin yi da hankalinsu ba zai koma wurin tayar da na zaune tsaye ba.
A can baya dai, Plateau jiha ce da a kullum take cike da baƙi 'yan ƙasashen waje, musamman Turawa, saboda kyakkyawan yanayi da zaman lafiya. To sai dai hakan ya kawo 'yan shekarun baya-bayan nan sakamakon tashe-tashen hankula da suka yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Wannan shine babban abin da ya dami akasarin 'yan jihar da ke zaune a nan Amurka. Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC.
A gaida Murtala, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shirin Ciki da Gaskiyar har kullum, kan bukarin take haƙƙin dan Adam. A yau sabon shirin yana jahan nasara kan batutuwa biyu da muka rufe batunsa a shirye-shiryen baya-bayan nan. Amma saboda dalili masu kwari suka sa za mu ɗauko batutuwan, wato kan batun 'yan ƙabilar Igon da kuma mahaifarsu ta Asaki. Sai kuma batun binciken zargin ɗaukar ma'aikata ta hanyar damfara a babban asibitin tarayya na Kebbi. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Idan watakila za a iya tunawa, shugaban al'ummar Igon mazauna yankin Asakiyo, Mr. Jonathan Isuwa Aku, da kuma sakataren kungiyar al'adun Igon na ƙasa Christopher Alu, sun bayyana damuwa kan halin da 'yan ƙabilar suka shiga a yankin na Asakiyo tun gabanin halaka babban jagoransu Baba Alakiyo a 2014, da ke kamfen ɗin Mbatse, wato ƙabilar ta samu madafin iko a jihar. Sun nuna filin ciki da gaskiya takardun da suka yi ta rubuta na roƙon a ba su dama su koma gida don tarwatsewar tasu na shafar tarbiyyar yaransu. Jin wannan shiri ya sa babban lauyin 'yan ƙabilar Alago barista Muhammad Usman Alegu neman shigowa shirin nan don nuna har yanzu da sauran rina a kaba, don da a wani rashin hukunta waɗanda suka yi kisan gilla a cikin 'yan Igon. Barista Alegu ya ce har sun shiga yarjejeniya akan waɗanda ba su da laifi su koma yankin. Amma sai da tawon Igon suka hana lauyansu, barista Anthony Achika sanya hannu kan yarjejeniyar.
A ƙashin gaskiya na saurari waɗannan program, muna participating a cikin waɗannan judicial commission of inquiry, most especially a crisis da ya faru a nan jihar Asakiyo. Muna ji interview da somebody Aku ya ba da shi, ina son mu tabbatar muka cewa duk maganganun kaga ya faɗa nan wallahi ba gaskiya a ciki. Rashin gaskiya shi ne na farko, ya ce mutanen Alagun Asakiyo sun kore su, sun hana su zuwa Asakiyo, wannan is not true. Abu da ya kawo nan crisis na Asakiyo ya faru on the first day of June 2012, ya faru on the 30th day of May 2012, ya faru kuma on the 27th day of October 2012. Wannan crisis din abin da ya faru, sun attacking Asakiyo on 3 occasions, sun kashe mutane, sun halakar da rayuka.
Barista Mama Rilego, shin kana mai da martani kan abin da shi Jonathan akwai magana ne, ko kana mai da martani gaba ɗaya na matsayar mutane a Asakiyo ne?
Ina mayar da martani akan gaba ka san
magana suka fara guda biyu amma kafin ka cigaba shi Jonathan yayi magana ne a madadin al'umma su ba a madadin kansa bane shi kade
wannan a madadin al'umma a sake nake magana a kai duk wanda aka yi mushi laifi zai bukaci a mushi adalci ka san su sun kira domin a yi musu adalci na farko domin su koma a sake ko ba gaskiya ba sun ce tun da aka yi rigima aka kore su ba su koma ba wannan rigima ba wai rigima ne kurun ba rigima ne wanda kowa ya san shi a kasan nan an yi shi na lakiyo wani baba a lakiyo sun suka haddasa wa'annan masifan suka kori mutanen Asakiyo for over 2 years ba sana a garin su as though Wahhabi suka zo suka taba Fulani suka yi faɗa rigima da Fulani da sauransu har security agent suka zo suka kore su a Asakiyo tunan mutanen Asakiyo suka dawo Asakiyo to ka gan maganar zuwansu Asakiyo ba a hana su zuwansu Asakiyo ba kuma ba wanda zai hana a doka duk wanda ya zo na wuri shekara 15 ya zama ɗan ƙasa ko ba gaskiya ba amma for them su claiming cewa wannan ya zama ancestral home nasu gaba ɗaya su wanda suka zo wannan wurin wallahi tallahi zan nan tsibuka da Allah duk wanda yake su ya zo na wannan garin Asakiyo ba an ife shi na Asakiyo ba ko ba gaskiya damuwar su shine maganar su dawo Asakiyo idan za su dawo Asakiyo ba yanda za a yi su kansu su zuwa ba wanda ya hana su zuwa Asakiyo because ayyukan da su suka aika da shi ya hana su zuwa cikin garin Asakiyo saboda kisan da suka yi ma iyayen mutane ba suna kallon su kirikiri suke yin wayannan ababa kuma har yau nan da ana muka magana na an je judicial commission of inquiry an je commission of inquiry asaki ba an tsakanin da Alhaji Umaru Tanko Almakura an indict mutane har yanzu wayannan mutanen ba prosecuting nasu ba suna zo ne suna yawo a cikin gari
bisa wannan zargi da aka yi kan dattawan Igon na hana lauyan sun yi hannu kan yarjejeniyar mun sake komawa ga babban sakataren rayi al'adun Igon na ƙasa Mr. Christopher Alu
wannan zancen da kana kawo cewa Igon suka hana lawyer Barrett Anthony kika ya sa hannu mun national egg da mamu da wannan fani idan an hana su sa hannu wannan baya tare da mu ba mu san da wannan ba amma abin da mun sani na gaya maka cewa mu a national egg da kwanakin baya mun so mu sa hannu a cikin magana ni zan sake nana ta wannan wuri mu da mutane a Lago mu dai ne mu yanwan juna ne ba mu taba yin fada ba in ba rikici da ya taso a 2007 ya sake repeating a 2012 ba da kuma 2014 ba ba haka ba ba mu taba yin rikici ba muna wasan juna ne har yau we are living in peace and in fact duk wanda yana so ya kawo wani fitina tsakanin Igon da Lago mu riga mu wuce wancan wurin mu yanwan ne muna zama tare muna rayuwa tare muna makaranta tare muna aure tare duk abubuwan muna yin tare to ina so da son samu yanzu ya yi ka kira shi lawyer Barrett Anthony Akita wasu Igon sun hana shi ya sa hannu domin su ne suka yi zama shine da kanshi zai iya faɗa maka menene in ma kowane abu haka shine zai faɗa domin mu ba mu yi zama da su ba muna da niyya ne mu yi zama amma har yau ba mu yi zama ba
wannan kenan gabatun binciken da kwamishinan 'yan sanda na jihar Nasarawa mai yaƙi Muhammad Babe yake yi kan mutane takwas da ake tuhuma da hannu wajen karɓar miliyoyin naira don ɗaukar ma'aikata a babban asibitin tarayya da ke kefi amma lamarin ya zama damfara Hukumar asibitin ta ba da takardar gargaɗin ɗaukar matakin ladabtarwa kan ɗaya daga ma'aikatan asibitin wanda ya zanta da shirin nan kan akasin da aka samu. Yanzu a tuna Yahaya Shafale ya yi magana inda ya nuna damuwarsa kan yadda ya ce hakika ana samun badakala a asibitin. Hakan ya janyo masa faɗawa tsaka mai wuya. Kamar yadda muka yi a baya, mun sake tuntuɓar shugaban ma'aikata na asibitin Muhammad Habibu Nagogo. Wanda ke cikin waɗanda 'yan sanda ke yau bincike da mun baha sun ba wa Shafale takardar barazanar ladabtarwa. Shugaban ya nuna ba shi da masaniya kan takardar, duk da ya ce ba daidai ba ne fallas magana da ba a gama bincike a kai ba.
To, ni kamar da muka bayani ai magana ana bincike a FMCK, magana kwana police headquarters a lafiya suna bincike. To, yanzu ana kan bincike nan ba mu san inda aka kaya ba kuma. A namun tafiyan ba ba mu dama mu ta magana da ku haka jarida ba to muna ganin inda bincike nuna kaga kuma za ku fi mu labari ai
wato malam Muhammad in an duba kai ne shugaban ma'aikata na wannan asibitin gaba daya
a ba ni ba dai akwai shugaban na asibitin ni da rasa admin ne kawai
eh shine shugaban ma'aikatan kenan shine admin
eh haka ne
eh admin shine shugaban ma'aikata fa sanan kenan ba shugaban asibiti ba
Haka.
To, ai, a matsayin ka na shugaban ma'aikata a wajenka za a samu irin waɗannan labaran ai.
Labarai wani irin ke
nan. Wato, halin da ake ciki don na san akwai kwamiti da aka kafa na nan cikin asibiti da ke gudanar da bincike kan wannan abu da ya faru.
Akwai shugaban asibiti Elkaya.
Shi
kafa kwamitin nan, zai yi baka labari sahihi. Ko kuma ka neme shi ya baka namba na shi kwamiti chairman. Shi zai baka abin da ke kasancin da shi ne kwamiti chairman.
Malam Muhammad Habib, tun wancan lokacin zuwa yanzu menene ya faru? An sake neman ka da wata magana?
A ina, a asibiti ko a police.
Da nan ka asibiti a kai ne babba a wajen ai.
Ba wanda da na riga na a fiya ka. Before them, na ba su abin da na sani, na ba su abin da nake da shi hannu. Ba wanda ya neme ni haka.
Me ya faru ne? Na ji labari kun ba da takardar kwairi ga dai daga ma'aikatanku da yi magana da mu. Me yasa kuka yi haka?
Ni wallahi ban sani ba, kuma ban san da ba shi kwarewa. Wallahi ban sani ba, ban san da ba shi kwarewa gaskiya.
Mun samu kofin takardar kwairi din cewa ya yi magana da muryar Amurka, saboda haka shi yasa aka ba shi takardar gargaɗi za a masa bincike.
Ban san da mai cewa ba shi kore ba. Ni ma yanzu ina ji a bakin ka ne.
Amma kai ba ka da hannu kwata-kwata a kwairin nan.
A bani da hannu, bani da ban san ma ba shi kwari ba, ban san ma wanda ya ce a ba shi kwari ba. Ban san ne ba gaskiya.
A ƙarshe ai waɗannan Muhammad Habib duka ma'aikatanka ne ai. Na gargaɗin aikin ka ai.
Shi kwari Elkaya kafin a ce a ba mutum ko da sai wani ya ba da umarnin haka ai. Ka bincika wa ya ce a ba shi kwari.
Sauraro abin da ya sawa kenan a shirinmu na yau, sai a kasance da wani sabon shirin idan Allah ya kai mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya daga nan birnin Washington DC, ni Sarfi Hashim Gumel ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da Allah, yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce bai kamata fararen hula Falastinawa su sha wahala ba saboda laifin Hamas, yayin da ake ci gaba da rikici tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. A wani bangaren kuma, a jiya Lahadi, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce za a sake bude kan iyakar Gaza da ke karkashin ikon Masar, sannan kuma Amurka za ta yi aiki tare da kasar Masar, Isra'ila da Majalisar Dinkin Duniya domin tabbatar da samun taimakon tabbatar da hakan. Shugaban jam'iyyar adawar kasar Poland Donald Tusk ya yi shelar cewa kasar ta shiga wani sabon zamani bayan da aka ga alamar cewa jam'iyyar adawa ta samu ƙuri'un da ake bukata don a zaben da aka gudanar a ranar Lahadi don kawar da jam'iyya mai ci. Tun bayan da China ta kaddamar da shirin bunƙasa gine-ginen hanyoyin da sauran madafun ci gaba da ake lakabi da Belt and Road Initiative shekaru 10 da suka gabata, harkokin cinikayya tsakanin ƙasashen kudancin Asiya ya ninninka. China ta zuba biliyoyi wajen taimakawa a fannonin gina layin dogo, tashoshin jirgin sama da tashoshin jirgin ruwa da sauran kayan more rayuwa. Sai dai bukatar faɗaɗa dangantakarta na kuma zuwa da wasu ƙalubalolin da ba a so, a cewar masu lura da al'amura. Shugabannin gwamnatin sojin Myanmar sun gana da ƙungiyoyin ƙabilu 'yan tawaye a jiya Lahadi domin murnar zagayowar alƙawarin tsagaita wuta. Sai dai kuma uku daga cikin ƙungiyoyin da ke alawadai da gwamnatin sojin mai ci sun kaurace.
Masu sauraro, baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana, za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kada a manta, muna nan kodayaushe a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com, inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Muna nan ma a Twitter, wato X, da Facebook, da YouTube, da ma Instagram. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da Stani, gabatarwa da Dadi Balawe da haɗa mana shirin, sai injinan mu Malam Zubair, ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.